This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Da fatan masu azumi an sha ruwa an kuma yi lafiya. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Zara Fage da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a wannan shirin na daren yau Juma'a 15 ga watan Maris shekarar 2024. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji ƙarashin hiranmu da Professor Tukur Muhammad Baba na Jami'ar Tarayya da ke jihar Kebbi a Najeriya kan yadda batun yawan sace ɗalibai a makarantu da 'yan ta'adda suka zafafa yi a yankin arewacin Najeriya ka iya haifar da koma bayan ilimi a yankin da ma abin da ya kamata a hanzarta yi.
Dole gwamnati ta dukufa ta dakile wannan abin kamar yadda kungiyarmu muka bada dole fa in ba an dakile wannan abin da zai yiwu ba.
Muna kuma tafi da rahoto dangane da bude kan iyakokin Najeriya da Niger da gwamnatin Najeriya ta yi.
Mun ji daɗin yadda mai girma shugaban ƙasar Najeriya ya sa aka bude boda musamman tsakanin Najeriya da Niger.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Muna kuma tafi da shirin tubalin tsaro da a wannan karan zai duba yadda batun satar mutane a Najeriya da baya-bayan nan ke ɗaukar wani sabon salo na satar 'yan makaranta masu yawa. Al'amarin kuma da ke ƙara jan hankali a ciki da wajen ƙasar. Amma da farko ga Zara Ufage da labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. A yau Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya ce Amurka tana aiki tukuru tare da Isra'ila, Qatar da Masar domin cimma yarjejeniyar sakin mutanen da Hamas ta garkuwa da su da kuma tsagaita bude wuta a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas. Blinken ya ce a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ministan harkokin wajen Austria a Vienna, ƙungiyar Hamas ta gabatar da nata ƙudurin kuma Isra'ila ta aiki da wata tawagar tattaunawa zuwa ƙasar Qatar domin ci gaba da tattaunawa. Ofishin Prime Minister Isra'ila ya faɗa a yau Juma'a cewa Benjamin Netanyahu ya amince da shirin kai farmakin soji a kudancin birnin Rafah na Gaza, inda Falastinawa sama da miliyan 1,300 ke da mafaka. Ya ce sojojin sun shirya aikin kwashe fararen hula Falastinu. 'Yan sanda a Somalia sun ce jami'an tsaron ƙasar sun kawo ƙarshen harin da mayakan Al-Shabaab suka kai a wani otal mai tsatsauran tsaro da ke cikin tsakiyar birnin Mogadishu. Kakakin 'yan sandan ƙasar Manjo Janar Qasim Ahmad Rabi ya shaidawa muryar Amurka cewa an kashe dukkan maharan 5 da suka kai harin kuma yanzu an daidaita al'amura. Rabul ya ce an kashe sojojin gwamnati 3 sannan mutane 27 sun jikkata a harin da aka kai wa otel ɗin SYL wanda ya fara a yammacin jiya Alhamis. Ya ce waɗanda suka jikkata sun haɗa da sojoji 9 da fararen hula 18. Masu gada ƙuri'a suna isa rumfunan zaɓe a Rasha a yau Juma'a domin gudanar da zaben shugaban ƙasa na kwanaki 3, zaben da ke da tabbacin ƙara wa'adin mulkin shugaba Vladimir Putin na wasu shekaru 6 bayan ya kayar da 'yan adawa. Zaben da yana gudana ne bayan wasu tsauraran matakai da aka ɗauka wanda ya gurgunta kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu da kuma fitattun ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama tare da baiwa Putin cikakken ikon tafiyar da tsarin siyasa. Zaben na zuwa ne kuma yayin yaƙin da Moscow take yi a Ukraine ya shiga shekara ta 3. Masu zaɓe za su kaɗa ƙuri'unsu daga yau Juma'a zuwa ranar Lahadi a rumfunan zaɓe a faɗin yankuna 11 na ƙasar da kuma yankunan da aka mamaye ba bisa ƙa'ida ba na Ukraine. An buɗe rumfunan zaɓe na farko a yankunan gabashin Rasha, Chukotka da Kamchatka da ƙarfe 8 na safe agogon ƙasar. A yau Juma'a ne Ukraine da Russia sun ce sun harbo jirage marasa matuƙa a cikin dare yayin da aka fara ranar farko ta kaɗa ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa na Russia, yayin da kuma shugabannin ƙasashen Turai suka hallara a Berlin don tattaunawa kan tallafi ga Ukraine. A wani sako da aka wallafa a shafukan sada zumunta, rundunar sojin saman Ukraine ta ce ta kakkaɓo jirage marasa matuƙa 27 ƙirar Iran. Ma'aikatar tsaron Rasha a cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Juma'a ta ce ta kakkaɓo jiragen sama marasa matuƙa na Ukraine guda 5 da rokoki 2 a kan iyakar Belgorod ta Rasha da yankin Kaluga da ke kudu maso yammacin Moscow, babban birnin ƙasar. Fadar White House ta ce tana ƙarfafa gwiwar 'yan majalisar dattawan Amurka da su gaggauta yin nazari kan ƙudurin dokar da zai magance matsalolin tsaron ƙasa game da manhajar sada zumunta ta TikTok, bayan matakin da aka zartar a majalisar wakilan Amurka tare da goyon bayan ɓangarorin jam'iyyun biyu a farkon makon nan. Yayin da majalisar dokokin Amurka ta zartar da ƙudurin dokan da ya buƙaci kamfanin ByteDance, wanda ke da tushe a China, da ya janye daga TikTok domin manhajar ta ci gaba da aiki a Amurka, fadar White House ta ce ta goyi bayan ƙoƙarin. Sakatariyar yaɗa labarai ta fadar White House, Catherine Jean-Pierre, ta ce shin muna son bayanan sirrin Amurka su kasance a nan ko a China? Shin muna son kamfanonin China su mallake mu a nan ko a can? Don haka kuma ina so in bayyana ƙudurin dokar ba zai hana aikace-aikacen manhajar TikTok ba. Kamfanin TikTok ya bayar da hujjar cewa wannan ƙudurin dokar zai iyakance 'yancin faɗin albarkacin baki, kuma manhajar ba ta haifar da wani haɗari ga tsaro ba. A jiya Alhamis ne China ta yi gargaɗin cewa ƙudurin dokar zai jefa kamfanoni mallakar ƙasashen waje cikin rashin nasara a Amurka.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a yau za mu faro shirin ne da ƙarashin hiranmu da Professor Tukur Muhammad Baba na Jami'ar Tarayya da ke jihar Kebbi a Najeriya, kan yadda batun yawan sace ɗalibai a makarantu da 'yan ta'adda suka zafafa yi a yankin arewacin ƙasar ka iya haifar da koma bayan sha'anin ilimi a yankin da ma abin da ya kamata a yi. A matsayinku na dattawan Arewa, hasali ma kai ne sakataren yaɗa labarai na ƙungiyar tuntuɓa ta Arewa. Yaya kuke ganin za a ceto harkar ilimi ne a Najeriya duba da irin wannan al'amari na satar ɗalibai a makarantu a arewacin Najeriya?
Wato, na ɗaiɗai dole gwamnati ta dukufa ta daƙile wannan abin, kamar yadda ƙungiyarmu muka bada dole fa in ba an daƙile wannan abin ba zai yiwu ba. Kuma daƙile wannan abin, abin da muka nuna a sanarwarmu ba na jiha guda ba ne ko gwamnatin tarayya, sai an haɗa gwiwa, an haɗa ƙarfe da ƙarfe, ya zama ya kasance cewa duk wani matakai da za a ɗauka a jihohin nan da abin da ya dame su ya kasa an sa abu guda ne, a haɗa jihar Katsina, jihar Zamfara, jihar Sokoto, jihar Kaduna, Plateau da Niger, ya kasance wato matsayi ɗaya ake ɗauka, yadda ba yadda ɗan ta'adda zai bar jihar Niger ya je jihar Kaduna, ko ya bar dajin birnin Gwari ya shiga dajin Zamfara, ko shi bar Zamfara shi je Katsina da sauransu, sai fa an haɗa gwiwa. Ba zai yiwu a ce kowane jiha tana ɗaukar nata matakai. Gwamnatin tarayya kuma ta sawa mutane ido, ta sawa 'yan ta'addan nan ido, suna abin da suka ga dama. Wannan abin zai zo mu yadda muke gani, kuma abin da ya ba mu takaici, ya ba mu tsoro, shine in an bar shi fa zai fa wuce ƴan makaranta. Kamar yadda kuka sani ku 'yan jarida, bayan kwana guda fa an je masallaci an kashe mutane, zai muna tsoron lokacin da za a je a samu mutane a kasuwan ƙauye a kwace su, don babu wani sakamako, babu wani tsaro, babu wani shirin tsaro, babu wani bibiyewa da binciken ta'addan a je a kwato mutane. In ya zo ya wuce makarantu, to ya zama yanzu dai yadda ake ciki, kana kwance a gidanka ma za a zo a ɗauke ka. In sun je sun ɗauki makarantu, sun je masallaci, to me ya saura sai kasuwa. Allah kuma ya kiyaye, an ɗauki matafiya, an yi abin nan. Abin nan fa wani annoba ne, abin nan wani abu ne da za mu tashi masa haiƙanmu yaƙe shi. Yaƙi ko yaƙin duniya za mu masa, dole fa mu masa. In ba haka ba, za mu kai lokacin da 'yan ta'addan nan za su hana mutum zama gida, ko ka zauna gidan za su zo su same ka su ci ma zarafi.
Professor Tukur Muhammad Baba kenan a ƙarashin hiranmu da shi ta wayar tarho. Masu sauraro, kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa. Baya ga haka a duk sanda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai birnin Eko a Najeriya, inda wakilinmu da ke can Babangida Jibrin ya rawaito mana yadda 'yan Nijar mazauna birnin Lagos suka yaba da buɗe boda tsakanin Najeriya da Nijar, abinda suka ce zai taimaka kwarai wajen rage farashin kayan masarufi a tsakanin ƙasashen biyu, har ma ya jiyo ra'ayin wasu 'yan ƙasashen biyu, kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Tun bayan bude kan iyakokin Najeriya da jamhuriyar Nijar, kamar yadda shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bada umarni a yi ne da 'yan Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar din ke tofa albarkacin bakunansu game da wannan mataki da aka dauka. Ga dai ra'ayin wasu 'yan jamhuriyar Nijar mazauna birnin Lagos game da wannan mataki da gwamnatin ta dauka.
Sunana Sa'idu Abdullahi, Vice Chairman na Hokonsaye kungiyar 'yan Nijar wato mazauna Lagos. Mun ji dadin yadda mai girma shugaban kasar Najeriya yasa aka bude boda musamman tsakanin Najeriya da Nijar. Wannan ko shakka babu abu ne wanda ya yi kyau ga 'yan kasashe guda biyu. Kuma tsakanin Najeriya da Nijar dama ai bai kamata ba ma a ce bododinsu suna rufe. Ga kasashen guda biyu ba zai yi ma wato al'ummar kasashen dadi ba, musamman abin da ya shafi shiga da fita.
To ko 'yan kasuwa da sauran masana tattalin arziki ke ganin alfanun bude wannan boda? Tambayar kenan da na yawa Alhaji Buhari Gumar, wani masanin tattalin arziki da kuma kasuwanci.
A zahirin gaskiya bude bodoji da shugaban kasar Najeriya sai aka yi ba karamin alfanu bane ga mu 'yan kasar Najeriya gabaki daya, especially kaman ita bodar mai gatarwa wacce take jihar Jigawa, wacce boda ce ta kunshi abubuwa guda biyu, ga ainihin iyaka shi tsakanin Najeriya da Nijar, kuma ita ainihin mai gatarin kasuwa ce wacce take babbar kasuwa ce wacce take international ce kasuwa. Saboda haka rufe wannan boda da aka yi ya kawo tsaiko sosai ga ainihin 'yan kasuwar mu na Najeriya. Domin me, idan ka duba ita ainihin kasuwar mai gatari wacce take mafi yawancin mutanen da suke shigowa cikin kasuwannin wannan kusan foreigners ne, akwai mutanen Nijar, akwai mutanen Chadi, su ne suka fi yawan zuwa wannan kasuwa. Kuma ana harkoki na cinikayya tsakanin mutanen Najeriya da wa'annan kasashe. Idan ka duba a harkan nan, Yarabawa sukan dau goro daga nan su kai mai gatari, idan sun siyar su siyo wake su kawo yankin su. Kuma waken mafi yawancin sa ana kawo shi ne daga cikin Nijar cikin Sahara, ana ake noma shi. Foreigners din nan sun kawo kayan nan sun zo sun siyar su sai goro sai kayayyakin su tafi da shi. To lokacin da zaman to an zo an tsaye da wannan an rufe wannan boda gabaki daya, sai al'amuran suka tsaya cin. A nan bana mantawa ana jihar Lagos jihar Yarabawa, sai da wake zaman to ya kai wani farai wanda yake sai da mace Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin rashin shigo da shi da ake yi daga can Nijar din su kawo shi ya kawo tsada sa.
Yanzu dai fatan 'yan Najeriya shine ganin yadda wannan bude kan iyakokin guda biyu da kuma sauran kasashen zai taimaka wajen karewa farashin kayayyakin masarufi da yanzu haka ke tsada musamman jamhuriyar Nijar da kuma Najeriya. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
An gaida Babangida Jibrin da wannan rahoto. Yanzu kuma ga Hassan mai yana da shirin mu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda ni Hassan Maina kaina zan jagoranta. A yau za mu duba batun sace-sacen mutane da ababen nan ke ta afkawa kan ɗalibai 'yan makaranta. To madalla. A kwanan nan ne wasu 'yan bindiga daɗi suka sace wasu ɗalibai a garin Kuriga da ke jihar Kaduna. Ɗaliban waɗanda yar ƙanana ne da shekarunsu ya fara daga 7 zuwa 15. Aminu Jibrin Gwadabe Kuriga, wani ɗan asalin garin ne, ya kuma yi wa wakilinmu Isa Lol Ikara ƙarin bayani akan abin da ya faru.
Al'ummar garin Kuriga mun samu kanmu cikin ɗimuwa. Ga misalin ƙarfe 8 zuwa ƙarfe 8:30 bayan ɗaliban makarantar firamare da sakandare sun shiga azuzuwansu after assembly, sai ga su wa'innan 'yan ta'adda sun yi wa wannan makaranta ƙawanya da ake kira da suna LEA Primary School Kuriga 1. Da suka shiga kuma sun yayimi yara 'yan makaranta wanda suka haɗa da na primary school ɗin da na secondary school ɗin kimanin 200. Suka haɗa da malamin makaranta makaranta guda daya wanda shine principal na bangaren karamar secondary school ana ce mai Abubakar Isa suka yi awon gaba da su.
Yazo yanzu akwai wani labarin ko ina suka dosa da su?
Daga lokacin da suka yi wannan aiki makarantar tana gabacin gari ne, to sai suka nufi shiyar gabas maso arewacin garin. Sai dai da yake so masana daji ne ko sun fadda sawu bayan sun shiga daji kuma sun yi wani bangaren da su.
Amma yanzu wannan irin hali iyaye suke ciki da sauran al'ummar gari?
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al'ummar cikin garin ku daga muna cikin dimuwa da tashin hankali sakamakon yara 200 yaro dan shekara 7-8 zuwa shekara 15 primary da secondary a ce yau ya tafi makaranta an mai wanka ya je a ce an dauke shi an tafi da shi. Iyaye suna nan fa suna ta kuka, wasu ma suna ta suma saboda suna ganin kaman abin ai yaro ma ya riga ya tafi kenan.
Tuni dai rundunar yan sandan jihar Kaduna ta tabbatar da tura jami'an tsaro yankin domin tabbatar da an bi yan bindigan har cikin daji. Inji mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Kaduna ASP Mansur Hassan.
Eh, alal hakikanin gaskiya wannan muna al'amari ya faru a ita wannan makaranta. To amma yanzu dai tunda abu ne wanda ana ta kokari a ga cewa an yi rescue nasu, kuma yanzu haka jami'an mu na yan sanda da soji da kuma sauran jami'an tsaro na farin kawo wanda suke kuma da civilian JTF wato yan sakai duka an bazama zuwa cikin wannan daji domin a ga cewa an ceto wannan yara.
Wannan dai ba shine karan farko da yan bindiga ke sace dalibai a makarantun jihar Kaduna ba.
Tuni kuma satar daliban ya fara jin hankalin cibiyoyi da hukumomi irin na kasa da kasa. Kungiyar da ke rajin kare fararen hula yayin rikici wato civilian in conflict ko kuma civic a takaice ta fidda sanarwa daga birnin Washington DC. Kuma wakilin kungiyar a nan Najeriya Saratu Joshua Pinder ta mana karin bayani.
Ta abin da ya jan hankalinmu zuwa wannan fitar da wannan sanarwa domin ya saba wa ayyukan da muke yi a Najeriya na kare farin hula wato protection of civilians kenan. Muna yana ɗaya daga cikin abubuwa da muke kokarin mu kare mu karfafa wato gwamnatin Najeriya mu taimake su ta wajen ƙara wato kula da ƙarfi ta wajen tsare wato kowace mahaluki wadda yake zaman Najeriya domin ya samu kanshi cikin tsaro da kuma kwacin hankali ya iya rayuwa bisa ga yanayin da rayuwa da kowa ya kamata ya yi cikin kwanciyar koshin hankali da kwanciyar hankali sa'annan kuma da walwala.
Civic ta kuma yi kira ga mahukunta a Najeriya.
Kungiyar na Center for Civilian in Conflict kuma ta sake kira ga wato gwamnatin Najeriya da kuma jami'ai na tsaro su dauki mataki wanda zai ga cewa yaran nan wanda aka sace sun dawo cikin lafiya, cikin koshin lafiya, sa'annan kuma duk waɗanda suka aikata wannan miyagu doka ta kama su, sa'annan kuma ta kuma hukunta su domin wannan aiki da suka aikata bisa ga wato shirin na shirin ko dokoki masu kare yancin jama'a ko local wato kenan national da kuma international human rights. Yana kuma da amfani a dauki kowace irin mataki domin a kare irin waɗannan abubuwa daga faruwa a nan gaba.
To ko to ce fuska masana tsaro ke kallon irin kiran da Civic ta yi wa mahukuntan Najeriya? Win Commander Musa Isa Salman tsohon Hafsa ne a rundunar sojojin Najeriya.
Shi kuma kiran nan idan aka bi shi domin haƙi ne wanda yake rataya a hannun a wuyan gwamnatin Najeriya na kare wato citizens ɗinta farar hula. Wato kira ne wanda daman ba sai ma an yi shi ba, gwamnati ya kamata ta san da wannan, ya kamata ta yi duka abin da za ta iya yi wurin kare haƙƙin farar hula musamman a wannan lokacin da ake magana na yara. Wannan kalubale ne, gwamnati ya kamata ta saurari wannan kiran kuma ta sake dage dantse wurin tabbatar da cewa an kare haƙƙin ko kuma an kare waɗannan farar hula a duk yanayin hargitsi ko kuma tashin hankali ko rashin zaman lafiya.
Ita ma kungiyar Amnesty International ta yi Allah wadai da satar daliban. Isa Sanusi shine shugaban kungiyar Amnesty a Najeriya.
mun yi Allah wadai da sace waɗannan mutane da aka yi a Borno da kuma Kaduna, sannan kuma muna ƙara yin Allah wadai da sakaci da muke gani yana faruwa, wanda yake sawa irin wannan abu yana aukuwa akai-akai. Wannan ba shine na ɗaya ba, ba shine na biyuwa, kuma ba shine na uku ba. Muna Allah wadai da irin wannan abubuwa, domin ba wata ƙasar da za a ce ƙasa ce ta kirki alhali mutane kullun suna cikin fargaba, kuma masu aikata laifi za su iya yin abin da suka ga dama su tsira. Don haka muke cewa gwamnati ta wannan fuska ta gaza, idan ma akwai dabaru da suke amfani da su domin shawo kan wannan matsala, to dabarun nasu ba su aiki. Don haka ya kamata su sake lale, sannan su mai da kare rayuka da dukiyar jama'a ya zama shine abu mafi mahimmanci da suka sa a gaba. Ba yadda za a yi a ce yan bindiga za su shiga gari su ɗebi mutum fiye da 200, kuma yawancinsu yara da ƙanana da 'yan mata, wanda mun sani cewa irin wannan mutane in sun kama su suna cutar da su, suna lalata da su, suna cin zarafinsu. Saboda haka dole ne haƙƙi ne akan hukuma ta tabbatar da cewa yaran nan ba su shiga wani hali ba, ba a ci musu mutunci ba, ba a ci zarafinsu ba, ba a yi lalata da su ko an musu fyaɗe ba, a tabbatar da cewa an dawo da su cikin lafiya ba tare da wani rauni ba ga iyalansu da iyayensu. Sannan iyayensu kuma ya kamata tun kafin a je a ceto yaran a riƙa ba su bayanai akai-akai a kan ƙoƙarin da ake na ganin cewa an ceto da su, domin in ba haka ba abun ba zai yi aiki ba.
Ƙungiyar Civic a cewar Saratu Pindar a shirye take tamarawa Najeriya.
Ki ƙungiyar Center for Civilians in Conflict ta nuna cewa tana a shirye domin ta taimaki wato gwamnatin Najeriya da stakeholders nasu a yanayin yadda za a sake karfafa wato matakai na tsaro da kuma hanyoyi waɗanda farin hula za su samu tsaro, musamman ma yara a cikin wannan yanayi da muka sunci kanmu. Ba farin hula ko yaro wadda ya cancanta ya fita da safe sa'annan kuma a ce rana ta faɗi bai dawo ba, wannan ta bakin shi program director na Africa da MENA na Center for Civilians in Conflict, shi Vianney Bismiwa.
To yanzu ko menene abin yi? Har layo ga masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso.
Tu al'ummu a duk inda ake da makarantu, tunda dama mun san da dabaru na al'ada wanda muke amfani da su domin samar da tsaro da kuma bada kariya ga wato abubuwa namu na cikin gida, ya zama ana amfani da su ta yanda ya kamata a cikin al'umma. Na biyu, hukumomi su samar da wani tsari wanda zai bada sababbin na'urori na zamani waɗanda za su iya samar da sadarwa kai tsaye, yanda in akwai matsala irin wannan za a iya tura jami'an tsaro da gaggawa.
Su sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan Maina kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Madallah, yanzu kuma ga yara da karatu daga Alkur'ani mai girma albarkacin wannan wata na Ramadan.
Suna na shafa Malam Muhammad Shibiri nan kwani jamhuriyar Nijar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tuti'il kafirin. ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان بما تعملون خبيرا واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءكم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم.
فما لله saro da haka ne muka zo ga gaba ta karshe wato labarai a takaice.
A yau Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya ce Amurka tana aiki tukuru tare da Isra'ila, Qatar da Masar domin cimma yarjejeniyar sakin mutanen da Hamas ta garkuwa da su da kuma tsagaita bude wuta a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas. Blinken ya ce a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ministan harkokin wajen Austria a Vienna, ƙungiyar Hamas ta gabatar da nata ƙudurin kuma Isra'ila ta aiki da wata tawagar tattaunawa zuwa ƙasar Qatar domin ci gaba da tattaunawa. 'Yan sanda a Somalia sun ce jami'an tsaron ƙasar sun kawo ƙarshen harin da mayakan Al-Shabaab suka kai a wani otal mai tsatsauran tsaro da ke cikin tsakiyar birnin Mogadishu. Kakakin 'yan sandan ƙasar Manjo Janar Qasim Ahmad Rabi ya shaidawa murya Amurka cewa an kashe dukkan maharan 5 da suka kai harin kuma yanzu an daidaita al'amura. Rabul ya ce an kashe sojojin gwamnati 3 sannan mutane 27 sun jikkata a harin da aka kai wa otel ɗin SYL wanda ya fara a yammacin jiya Alhamis. A yau Juma'a ne Ukraine da Russia sun ce sun harbo jirage marasa matuƙa a cikin dare yayin da aka fara ranar farko ta kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa na Russia, yayin da kuma shugabannin ƙasashen Turai suka hallara a Berlin don tattaunawa kan tallafi ga Ukraine. A wani sako da aka wallafa a shafukan sada zumunta, rundunar sojin saman Ukraine ta ce ta kakkabo jirage marasa matuƙa 27 ƙirar Iran. Ma'aikatar tsaron Rasha a cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Juma'a ta ce ta kakkabo jiragen sama marasa matuƙa na Ukraine guda 5 da rokoki 2.
To baki ɗaya kuma a nan ne za mu naɗe tabarmar shirin na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu kuwa madadin Zara'u Fagil ta karanto labaran duniya ta tayar gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif, ki muku fatan alheri daga nan Washington DC. Kwana lafiya, sai da safon ku.